écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 25 ga watan Yulin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa an sako uku daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasan Abuja Kaduna sa'o'i kaɗan bayan fitar da bidiyon da ya nuna ana dukansu.
An sako mutane uku a cikin wanda suke cikin dajin. A cikin uku akwai mace guda ɗaya da maza guda biyu.
Za kuma a ji cewa 'yan bindiga sun kutsa kai a mazaɓar da gwamnan Sokoto ya fito. Sun kuma yi awon gaba da wani ɗan kasuwa ɗan ƙabilar Ibo da kuma wani hakimi. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. Kafin nan ga Binta Suleiman Yaro da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a yau Litinin, Rasha ta ce bai kamata harin makami mai linzami da ta kai kan tashar jirgin ruwan Odessa da ke Ukraine ya shafi yarjejeniyar dawo da harkar jigilar hatsi zuwa kasashen waje ba. Kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce hare-haren sun shafi kayayyakin aikin soji ne kawai, kuma ba su da wata alaka da kayan aiki da ake amfani da su wajen fitar da hatsin. Da farko dai Rasha ta musanta cewa tana da hannu a harin na ranar Asabar, amma jiya Lahadi ta ce dakarunta ke da alhakin kai harin. Jami'an Ukraine sun ce suna kokarin sake fitar da hatsi zuwa kasashen waje bayan yarjejeniyar da Ukraine da Rasha suka sanya hannu a ranar Juma'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar, wacce ta buƙaci jiragen ruwan Rasha da ke tekun Bahar Aswad su ba da damar wucewa ta yankunan da Rasha ta killace tun bayan da ta ƙaddamar da mamayar Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Mutane sun ƙaurace ma hanyoyi, kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na Taiwan, ciki har da Taipei, babban birnin yankin, a yau Litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke ƙara shirye-shirye ko da China za ta kai hari. An ƙara ƙararrawar gargaɗi, wato sirens, da ƙarfe 1:30 na rana don atisayen ƙaurewa tituna na tilas, wanda tamkar ya rufe garuruwa da birannin arewacin Taiwan na tsawon mintuna 30. An aika da saƙon gargaɗin makami mai linzami da neman mutane su tsere nan take zuwa wurin ɓuya mai aminci ta kafar text. Magajin garin Tafe Kowanje ya ce ya zama dole a yi zaman shiri da tsammanin yaƙi. Kowanje ya faɗa haka ne a wani jawabi bayan da ya kula da atisayen da aka gudanar mai suna Wan'an, wanda ke nufin zaman lafiya na dindindin. China dai na ikirarin cewa Taiwan, wadda ake gudanar da ita ta tsarin demokradiyya, yankin kasar ta ce, kuma bata taba kauda yiwuwar kwace tsibirin da karfin tsiya ba. Taiwan ta yi watsi da da'awar ikon mallakar kasar China, kuma ta yi alkawarin kare kanta. Yunkurin mamayar da Rasha ta yi a Ukraine ya sake sabunta muhawara a Taiwan kan yadda za a mayar da martani idan aka kai hari a daidai lokacin da sojojin China ke kara kaimi a tsibirin. Al'ummar Tunisia na kada ƙuri'a yau Litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kais Saied ƙarin iko. Ƙuri'ar ta zo ne shekara guda bayan da Saied ya dakatar da majalisar dokokin ƙasar, yana mai cewa yana buƙatar ɗaukar matakin ceto ƙasar daga rikicin siyasa da tattalin arziki. Masu sukar lamarin sun kira sabon kundin tsarin mulkin a matsayin kwace mulki, kuma an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daftarin kwanaki kafin kuri'ar. Duk da kiraye-kirayen kaucewa zaben da jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula ke yi, ana sa ran zaka da kuri'ar raba gardama. Kundin tsarin mulkin da aka gabatar zai baiwa Saied cikakken ikon zartarwa, koli na hukumar soja da kuma ikon nada gwamnati ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya nufi birnin Beijing a yau Litinin don wata ziyara ta ba kasafai ba da ke ƙarƙashin tsauraran ka'idojin COVID-19 na kasar China. Gabanin ziyarar da shugaban kasar China Xi Jinping zai yi a ƙetare na farko tun bayan ɓarkewar cutar sama da shekaru biyu da suka wuce. Widodo, wanda ya karɓi bakuncin taron kolin kungiyar 20 a tsakiyar watan Nuwamba, zai gana da shi da Firaministan ƙasar Li Keqiang a ranar Talata, sannan kuma zai tattauna da Firaministan ƙasar Japan Fumio Kishida a birnin Tokyo a ranar Laraba, da kuma shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol a birnin Seoul a ranar Alhamis. Kasashen China, Japan, Koriya ta Kudu da Indonesia duk membobi ne na G20, kungiyar manyan kasashe 19 da kungiyar tarayyar Turai. Shi, wanda ya halarci tarukan kasa da kasa ta hanyar sadarwa ta bidiyo kawai a lokacin tsananin annobar, na iya kawo ƙarshen kebewarsa ta COVID-19 da halartar taron G20 da kansa, in ji manazarta a ciki da wajen kasar China. Babban jami'in diplomasiyar Rasha ya je birnin Cairo domin tattaunawa da jami'an Egypt a jiya Lahadi, a daidai lokacin da kasarsa ke kokarin karya wariya da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata kan mamayar da suka yi wa Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa'o'i kaɗan da sakin fayafayen bidiyo har biyu na mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan Abuja Kaduna a Litinin ɗinnan da rana. 'Yan bindigan sun sake sakin wasu mutane uku a cikin waɗanda aka nuna suna dukansu cikin faifayen bidiyon jiya Lahadi. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya turo mana.
Dama dai a safiyar Litinin dinnan ne 'yan uwan mutanen da 'yan bindigan suka sace suka yi zanga-zanga a biranen Abuja da Kaduna domin nuna damuwa game da cigaba da rike musu 'yan uwa da 'yan bindigan ke yi. Sai dai ana cikin wannan zanga-zanga ne kuma sai ga labarin sakin mutane uku daga ciki. Kamar dai yadda Malam Abdul Aziz Atta da ke da 'yan uwa guda biyu a hannun 'yan bindigan ya tabbatar.
An sako mutane uku a cikin wanda suke cikin dajin. A cikin uku akwai mace guda ɗaya da maza guda biyu.
Bayan bidiyon nan da aka saki ne aka sako su koko tun kafin?
Bayan bidiyon yau Monday, mu da muke da yanwa wurin wannan kokarin da muke yi da yanwan mu daga cikin daji ne.
Ba gwamnati ba ce?
Wannan ba hannun gwamnati a cikin wannan.
To ko suna cikin waɗanda aka ce ba su da lafiya ne?
Wannan magana. Mutanen ba su lafiya yanzu na da mamana da yayata. Mamana shekarunta 85 years, wasu in za a iya wannan wuni ai ba an ce ta kowa kawa.
Barista Hassan Lawal Usman na cikin mutane ukun da 'yan bindigan suka sako a wannan rana ta Litinin, kuma ya faɗi dalilin sakin faifan bidiyon da aka ga ana ta dukansu.
Ranar Juma'a, kamar yadda ka sani, kafin a yi bidiyo ɗin nan an shirya tsab mu uku za a 'yan uwanmu za su anshe mu, amma da muka zo wurin an san sai muka samu rahoton cewa jami'an tsaro na gwamnatin Najeriya sun mai da 'yan uwanmu a kan ba su yadda da wannan tsari ba. Wannan ya harzuka su waɗannan mutane inda suka fara ɗaukan tsatsauran mataki a kan mu da muke wurin. Kamar yadda ka gani akan bidiyon nan, yau ɗin nan suka kuma ƙara kiran mu uku akan cewa za mu samu mu shaƙi iskan ƴanci, inda suka kawo mu suka damƙa mu hannun 'yan uwanmu muka samu muka fito daga wannan wuri.
Ya kace ji yanzu ga ka gida?
To alhamdulillah, ina cikin farin ciki ga 'yan uwa da abokan arziki sun zo taya ni murna, amma kuma a haka kuma ina cikin baƙin ciki saboda 'yan uwa waɗanda na bari a cikin wannan hali. Wannan Bature yake cewa mixed feeling shi ne yanzu yake tattare da ni, because waɗanda na bari har da 'yan yara ƙanana kusan guda biyar akwai dattawa su ma maza da mata. Wannan abu yana muna cikar da takaici da damuwa, har ma muka nemi gudunmuwan wasu ƙasashen waje su shigo su kawo mana ceto, don mu ga cewa waɗanda muka bari a baya ɗin nan su ma sun samu sun kubuta daga hannun waɗannan mutane, tunda mu dai gwamnatinmu ta kasa.
Sakin waɗannan mutane uku dai ya kai ga adadin mutanen da aka sako daga hannun 'yan bindigan da aka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna zuwa 23. Sai dai kuma tun daga sakin mutane bakwan baya zuwa yanzu ana tattaunawa ne tsakanin 'yan bindigan da kuma iyalan waɗanda ke hannun 'yan bindigan a dajin yanzu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Har ila yau A Najeriya, ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da fadada sannan a hankali zuwa sassa daban-daban. Abin da ke nuna hakan shine yadda 'yan bindigar suka kusa kai a mazabar da gwamnan Sokoto ya fito. Suka sace wani dan kasuwa dan kabilar Ibo da kuma wani hakimi. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da wannan rahoton.
A arewacin Najeriya, da wuya a samu jiha daya da 'yan bindigar basu shiga suka gallazawa jama'a ba, don da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na dakile ayyukan na 'yan bindigar. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ta sha fama da matsalar ta ayyukan 'yan ta'adda a gabasci da kuma arewacin jihar, kuma yanzu kudancin jihar ne ke sake fuskantar matsalolin bayan da aka samu saukinsu a baya. A daren Lahadin wannan mako, masu garkuwa da mutane sun kai hari gidan wani dan kasuwa dan kabilar Ibo mai suna Tony Omedezua da ke zaune garin Tambol, mahaifar gwamnan Sokoto, suka yi awon gaba da shi. Daraktan sadarwa na madaɗar ɗariƙar Katolika a Sokoto, Reverend Father Christopher Omotosho, shine ya tabbatar da sace mutumin wanda ya ce wakili ne na majami'ar sa. Na kuma kira sa ta waya domin jin ƙarin bayani akan lamarin.
They broke in through the roof and came in.
Sun kai hari gidansa ne, suka fasa ɗakin da yake ciki, suka shiga, suka ɗauki mutumin. Sun yi ta harbe-harbe a sassa daban-daban, kama ga tagogi, makewayi da dai sauransu. Sun tafi da mutumin, amma dai ba su taɓa iyalansa ba. Matarsa da yara suna nan lafiya ƙalau. Jami'an 'yan sanda sun je gidan bayan gari ya waye, sun maga kwalfuna albarusai na halbe-halben da barayin suka yi. Yanzu dai muna dakon mu ji kira daga barayin da suka sace mutumin. Yankin Kidima da ke makwabtaka da garin Tambol da kuma jihohin Zamfara da Kebbi ya sake fuskantar matsalar ta rashin tsaro, domin a cikin mako daya mahara sun afkawa garuruwa da dama a yankin, kamar yadda shugaban jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto na ƙaramar hukumar ya tabbatar.
Sunana Sa'idu Garba Kebbi, barayi da su ga yankin wajen ɗaki takwas. Suka biyo nan suka je wata mazaɓa da muke kira Sangiwa. To a taƙaice dai an samu asarar rayuka guda biyu, wanda yake bayan sun ƙare nan suka wuto suka zo Rahin Gora, wani ƙauye nan kamin a kai Kuci. A nan ma sun taho sun ashana mutane sun kora su duka gaba ɗaya, da akwai na Hillani, akwai na Hausawa. To bayan kwana biyu suka sake dawowa inda suka fito. Suka zo hannun zugu ka cimma wani rugga Hillani, suka anshi shanayen wasu mutane, wasu Hillani da kuma wasu Hausawa waɗanda suka je ciwo.
A daren Lahadin wannan makon ma barayin sun dawo a garin na zugu, duk da yake ba su taɓa kowa ba, amma sun wuce da wani basarake.
Wani ƙaramin hakimi na cikin garin wanda aka ce ma Ajiya, yanzu haka yana can hannunsu. Sannan sun ɗebi abinci, sun ɗebi fetur ga jarkoki da suka samu shagunan wasu masu sayar da mai na black market.
Na kira kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Sokoto, DSP Sanusi Abubakar, akan waɗannan hare-haren na Tambol da Kebbi, amma bai ɗauki dukan kiran da na yi masa ba. Masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaye Najeriya. Sai dai su kuwa mahukunta suna cewa suna ɗaukar matakai waɗanda kawo yanzu sun kasa shawo kan waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Akan batun tsaron dai har ila yau, mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya a birnin Yawuri a halin yanzu sun shafe shekara ɗaya a hannun 'yan bindiga a cikin daji, ta koka kan halin da yaran nasu ke ciki a daji. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Idan ba su iyawa Allah zai iya, kuma da mu da su Allah ya isa. Tsakaninmu da mu da su wallahi Allah ya isa. ‘Ya’yanmu ‘ya’ya mata sun suka saura hannun ki da nafas. Ana can ana juya su yadda ake so, ana musu abin da aka ga dama. Amma dai mu da mu da su Allah ya isa.
Wata uwa kuma matar wani Hausa a rundunar sojojin saman Najeriya, da ‘yarta ke ɗaya daga cikin ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya, wato FGC birnin Yawuri, da ‘yan bindiga daɗi suka sace yau fiye da shekara guda kenan, sai dai tashin zance.
A matsayin na uwa, ɗiyarka tana da rai, gwamnati tana ji, dogo gida ana waya da shi, an san inda yake, an san gidan shi, an san ƴan uwan shi, an san kowa nashi, an san komai nashi, amma a ce abin kunya ba a iya tracking numban shi a je a kama dogo gida. Allah wajen Najeriya din Najeriya, gwamnatin Najeriya da shugabanninta da komai Allah wajen su, wallahi tallahi ba mu suke so ba, kansu Allah ba zai taɓa ba su jin daɗin rayuwa ba. Duk abin da suke nema Allah ka hana musu duniya da lahira, ka hada su zaman lafiya.
Ɗaliban kwalejin na birnin Yawuri da yara mata kanana ne da a halin yanzu suka shafe fiye da shekara ɗaya da watanni biyu a cikin daji. Tunima wasu kamandojin 'yan bindigar suka maida wasu daga cikin waɗannan mata tamkar matansu. ‘Yan Najeriya irinsu Malam Nasiru Zaharuddin da ke zama tsohon shugaban kungiyar ‘yan jiridin ƙasar sun fara tsokaci.
Hassan, ina ganin game da ‘yan matan Yawuri waɗanda dogo giɓe ya tare ya riƙe kuma ya aure ɗaya daga cikinsu. Gwamnati ya kamata a ce tantinima an kuɓutar da yaran nan. Na ɗaya, ko dai a bi hanyar soja ta ƙarfin soja, tunda an ce kowane lokaci dogo giɗan nan yana haɗa yarinyar nan ma da iyayenta suna magana. Saboda haka za a san coordinates ɗin da yake a iya zuwa a ɗauko yaran nan. Ko kuma idan wannan ba za ta yi ba, tunda gashi ya faɗa cewa kuɗi ne za a bashi, to a maimakon a bar yara a cikin daji nawa ne kuɗin da aka buƙata a bashi ya sako su. To ya kamata a ce an yi wannan akan wannan da tuna an warware wannan matsala, sai dai inda ma ba a so a warware ta.
We are not sleeping, we are always on the move.
Daraktan sadarwa a cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Bennett Onyako ke bayanin cewar ba bacci suke ba. Sojoji da sauran jami'an tsaro suna nan suna aiki tukuru don kubutar da dukkanin mutanen da ke hannun 'yan bindiga daɗi a sassa daban-daban na ƙasar. Yana buƙatar 'yan Najeriya da su ci gaba da yin amana da dakarun ƙasar.
Let us keep trusting the military.
To sai dai kuma. Tun a baya, shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa dakarun kasar wa'adin cewar lalle-lalle su kubuta da waɗannan yaran 'yan makaranta na birnin Yawuri. Amma har yanzu shiru kake ji, wai malam ya ci shirwa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, 'yan bindigan da suka yi garkuwa da fasinjojin da suka shigo jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna yanzu sun fara azabtar da su a karon farko. Sun saki wani bidiyo ne ta kafar sada zumunta inda suka nuna yadda yaransu suka zane dukkan ɗaukacin mazajen da suke cikin waɗannan fasinjoji.
Ga manyan ƙasashen duniya irin su Ingila, su Amerika, su Faransa da sauran international community, Saudi Arabia da su shigo wannan al'amarin su ga cewa an samu maslaha. Saboda mutanen nan a gaskiya aniyarsu ma ba su so mu sati ɗaya ba, kwana bakwai a biya musu buƙatunsu don su sake mu. Amma gwamnatin Najeriya ta yi biris da wannan al'amari ta nuna ba ruwanta. A dalilin haka muke ƙara kira ga manyan ƙasashen duniya irin su Faransa da Saudi Arabia da Ingila da Amerika da su taimaka da other international communities, su United Nations, su ECOWAS, su OAU da su shigo su taimake mu don su ga an samu maslaha mun koma ga iyalanmu.
Wannan shine sakamakon abin da mugwar uwa gwamnatin Najeriya ta haifar wa ƴaƴanta. Kuna ganewa, duba da kyau, wannan shine sakamako, ba nufin mu gani mu aiwatar da wani abu, amma sakamakon abin da gwamnatin Najeriya take. Ta kafa wani kwamitin shan shayi a gida, wai da niyan su tattauna don a karɓi waɗannan mutane. Suna nan suna shan shayin su. To ku sani, wannan abin da kuke, ba wata kwamiti da muka sani kuke wani abin da kuke kokari. To mun sani kokarin ku shine aiwatar, wai ku karɓe su da ƙarfi. Ba bindiga shine takamanku ba, mu da muke gani da jirginku da bindigunku duk gaba ɗaya bai wuce gidan gidan duk gaba, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah muke, ba ma tsoron kowa. Na Allah muke, kamar yadda muka ɗauka mu Allah alƙawari, mun ba da jini za mu aiwatar da duk abin da Allah ya faɗa. Kuma ku sani wannan kaɗan ne daga abin da kuke gani. Mutukar kamar yadda muka gaya muku a baya, in har ba ku gaggauta aiwatar da abin da muke faɗa ba, insha Allah nan wurin zai zama fata.
Wannan sabon lamari ne domin ɗaya daga cikin mutanen nan da aka saka a ranar Idin babbar sallah ya bayyana wa abokin aiki na Millawal Isa Ikara cewa 'yan ta'addan sun kula da su kamar yadda ya kamata, domin har shanu shida suka yanka musu kuma suna ba da magani ga marasa lafiya.
Sunana Muhammad Daegu, ɗaya daga cikin fasojin jirgin nan da aka kai mahari hanyar Abuja zuwa Kaduna. Ga misali mu da muka je ma yawanci daga cikin mu da aka daure mu hannu ma sakin su aka yi. Suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke yi ba da gwamnati suke yi. Abin da bazan taɓa mantawa ba da roƙo da muka nuna cewa ita mai ɗaki na ba ta iya haihuwa suka ba ta dama ta tafi gida. Roƙon da muke yi matsalansu da gwamnati don Allah su samu su je su sasanta don yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin ƴan uwa da muka yi zaman nan da su muka baro su cikin halin da muka bar su baccin kirki ba ma iya yi. To dan Allah mu roƙo muke yi a samu maslaha akan wa'annan bayin Allah su dawo gida. So da yawa sun sha gaya mana su kuɗi ba shi bane a gabansu. Suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sani tsakaninsu bat fatan mu umma ana daili umma ana yi mai gagar gwamnati.
Komi 'yan Najeriya za su ce game da wannan yanayi da maza da matan nan suka shiga musamman mata kuma da yara ƙanana. Ga wata baiwa Allah.
Ni dai ina roƙo a madadin duk 'yan Najeriya maza da mata musulmi da Krista mai girma shugaban ƙasa ya daure don Allah don annabi ya biya musu buƙatar su mutum 10 kawai suke so mu ko muna da rai sama da 60 hannunsu. Wannan musiba ta ishe mu.
Wata hira da muka yi da Dr. Ahmed Gummi babban malamin nan na Kaduna a wajen kaddamar da kungiyar kare haƙƙin Fulani makiyaya sa'ilin da aka kaddamar da ita. Kuma bayanan da ya yi sun zo daidai da takaddamar da su 'yan bindigan suke ƙorafin yake tsakaninsu da mahukunta.
Yanzu dai wannan ga kungiya an yi musamman don su in suna da wani koke ko wani kuka abu ne mai sauki za mu sa a san lambobi yadda za a iya kira kuma ko ina ne mutum yake da wani korafi ko da tare da soja ne ko da 'yan sanda duk ina ne a cikin ƙasar nan ga kungiya an yi lauyoyi wanda za su je su neman ma mutum haƙƙin shi saboda haka muna so su samu zaman lafiya a ƙasar nan a bar duka wani barna a bar laɓewa da wani dalili da zai sa mutum ya yi abin da ke Allah bai yarda da shi ba.
Akan kalla me hukuncin wanda ya kisa kai da kuma wanda ya kyaɗe.
To Allah ya gaya mana wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'aziman. Duk wanda ya kashe wani rai mu'mini wannan Allah ya mai tanajin jahannama kuma ya la'ane shi kuma ya hushi da shi kuma ga wata azaba mai tsanani saboda haka mutum yake ya kisa kuma hadarin kisan ramuwa ka kashe wanda ba shi ya kashe ka ba kuma sannan koda wanda ya yi maka kisa ne abinda ake cewa ba daukan doka hannu sai an kai ta a wurin kamar alkali shi yasa muka yi wannan kungiya don ta iya kare musu haƙƙi a gaban shari'a a bar daukan doka a hannu a bar kisa a bar fyaɗe a bar sace mutane a bar wannan abubuwa.
Dangane da bayanan da suka gabata na samu zanta da ɗaya daga cikin amintattun kungiyar kare haƙƙin ta Fulani inda ya yi kira ga su Fulani na daji.
A kira ta ga al'umma Fulani ga baki ɗaya da waɗanda suke zanne a rugagensu da waɗanda suke daji da sauransu dukkan mu ji tsoron Allah mu ba da goyon baya ga wannan ƙungiya mu guji laifuffukan da muke aikatawa mu dawo kan gaskiya mu gane cewa wannan ƙasa da muke ciki kakanmu ne mujaddadi Shehu Usmanu bin Fodi ya kawo adalci da addini ya tabbatar da shi saboda haka kar mu ba shi kunya yau inda zai dawo duniya a ce mashi jikokinsa suke wannan aiki shi kanshi zai ji kunya saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo kan gaskiya mu riƙe addini mu tuba ga Allah saboda duk wanda ya mutu yana aikata irin wannan laifi ya san inda zai koma.
A wani labarin kuma gwamnatin jihar Zamfara ta hana sarakuna wato iyayen ƙasa ba da sarautun gargajiya ba tare da samun amincewar gwamnati ba. Mai ba da shawara ga gwamna kan harkokin yaɗa labarai Alhaji Zailani Baffa ya ƙara haske game da labarin.
Gwamna ya ba da wannan doka cewa duka masu sarautar gargajiya a cikin jiha nan gaba idan za su ba da wata sarauta a masarautarsu tun daga manyan hakimai sarakuna da sauran masu ƙasa to lalle sai sun tuntubi gwamnati kafin su aikata wannan abu saboda a kullum ana so a yi abu wanda ba zai kawo rudani ko kuma ya kawo abin da jama'a za su yi Allah wadai da shi ba. To saboda haka ba wai aikin gwamnati ne ta zaba maka kowa ba amma za ta tabbatar da cewa ya cancanta wannan abu kafin a yi shi ne dalili.
To nan kenan yana da nasaba da wannan naɗin da aka yi wa dan ta'adda din nan.
Kwarai yana da nasaba da shi saboda in ka kula ai abu ne wanda ya kawo cece kuce a cikin jiha gabaki ɗaya da kuma cikin ƙasa gabaki ɗaya. to ko abu daidai ne ko ba daidai bane, abin lura shine kullun ita gwamnatin demokradiyya so take ta abin da jama'a gabaki ɗayan su za su ga su ji dadin sa.
To ko yaya al'ummar jihar suke kallon wannan mataki da gwamnati ta dauka? Na zanta da wasu a cikin birnin Gusa.
Sunana Hussein Muhammad Bala. Al hakikanin gaskiya mataki ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta dauka, a duba cancanta kowane irin mutum kafin a bashi sarauta. Kana shin mutumin kware ne wanda ya cancanta ai honorin din ne makamancin na sarauta kamar hakan ga?
Sunana Zubairu Muhammad. Gwamnatin jihar Zamfara wannan mataki da ta dauka lalle yayi, saboda bada sarauta ga irin wadanda ba a tantance ba yana jawo matsaloli a ba wadanda ba su da wata nagarta ko kuma wani mutunci ga al'umma.
Sanshi Abulfashi, murya Amurka daga Zamfara a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Yan tsirin Najeriya Tobi Amusan ta kafa sabon tarihi na duniya da kammala tsirin gurin kamfanafi na mita 100 inda kuma ta lashe lambar zinari a gasar guje-guje da tsalle-tsalle da aka gudanar a jihar Oregun ta kasar Amurka. Amusan mai shekaru 25 ta karya lagon tarihin da Kenny Harrison ta kasar Amurka ta kafa na kammala gurin fanfalakin a cikin dakika 12.23 a shekara ta 2016, inda a yammacin jiya Lahadi ta kammala shi a cikin dakiku 12.6. Tun da farko dai sai da ta karya tarihin, bayan da ta kammala tsirin na matakin kusa da na ƙarshe a cikin dakika 12.12. To amma kuma an ki amincewa da wanda ta yi a matakin wasan ƙarshe, saboda hukumomin shirya gasar sun ce an yi iska mai ƙarfi a wannan lokacin da zai iya ƙara mata gudu. Amusan dai ta kasance 'yan Najeriya ta farko da ta zama zakarar duniya a gasar wadda ta farantawa 'yan kasar da dama. Tuni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta bakin mai magana da yawunsa Garba Shehu ya yaba tare da jinjinawa 'yar wasar bisa ga nasarar da ta samu, wadda ya ce ta ƙara haskaka kimar Najeriya a idon duniya. Haka suma 'yan takarar shugaban ƙasa na APC Bola Ahmed Tinubu da na PDP Atiku Abubakar da ma wasu manyan 'yan siyasa duk sun fitar da sanarwar yabawa da kwazon Amusan da kuma kishin kasar da ta nuna a yayin gasar. Ana samun raɗe-raɗin yiwuwar ɗan wasan PSG da Argentina Lionel Messi ya koma wa tsohuwar ƙungiyarsa ta Barcelona ta kasar Spain, a yayin da aka ruwaito shugaban ƙungiyar Joan Laporta yana cewa har yanzu ƙofar ƙungiyar a buɗe take ga komawar Messi. Messi ya bar Barcelona ne a bara bayan ƙarewar wa'adin kwantaraginsa a daidai lokacin da kuma kungiyar ke fuskantar kalubalen kuɗi ta yadda ba za ta iya ci gaba da biyansa ba. Wannan ya sa ya koma PSG ta kasar Faransa, to amma har yanzu Laporta ya ce bai cire tsammanin dawowarsa Barcelona ba. A kasar Spain din kuma, yayin da rahotanni suka bayyana cewa kungiyar Atletico Madrid na kokarin daukar dan wasan Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo a zaman aro, magoya bayan kungiyar sun nuna rashin amincewarsu kan matakin. A 'yan kwanakin nan an yi ta bazar hotonin da ke alakanta Ronaldo da komawa Atletico din a wannan bazara, bayan da ya fito karara ya bayyana bukatarsa na barin United. To sai dai kuma magoya bayan kungiyar sun karaɗe kafafen sada zumunta suna kalubalantar matakin, ciki har da sun soke hotunan sa da jan layi. Tun kafin nan ma dai wasu manyan kungiyoyi irin Chelsea sun yi yunkurin sayan dan wasan mai shekaru 37, to amma kuma duk daga baya suka sauya shawara. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Watakaice dai, yau Litinin Rasha ta ce bai kamata harin makami mai linzami da ta kai kan tashar jirgin ruwan Odessa da ke Ukraine ya shafi yarjejeniyar dawo da harkar jigilar hatsi zuwa kasashen waje ba. Kakakin Fada Kremlin Dmitry Peskov ya ce har-haren sun shafi kayayyakin aikin soji ne kawai, kuma ba su da wata alaka da kayan aiki da ake amfani da su wajen fitar da hatsin. Da farko dai, Rasha ta musanta cewa tana da hannu a harin na ranar Asabar, amma jiya Lahadi ta ce dakarunta ke da alhakin kai harin. Jami'an Ukraine sun ce suna kokarin sake fitar da hatsi zuwa kasashen waje bayan yarjejeniyar da Ukraine da Russia suka sanya hannu a ranar Juma'a.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.